sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasu sauraro, assalamu alaikum da fatan amuna lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Safilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 11 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Safilu da kanin labarai.
To Ibrahim, rundunar sojan Niger ta yi barazana kashe hambararren shugaban kasar idan kasashen makwabta suka yi yunkurin shiga tsakani na soja don maido da mulkin sa. An saki tsohon shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma daga gidan yari karkashin wani shirin afuwa a yau Juma'a. Hawa kuma za a ji cewa kasar China ta gano wani dan kasar ta da ake zargi da yi wa hukumar leken asiri ta Amurka CIA leken asiri.
To kana labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa shirin kungiyar ECOWAS mai yuwar fafatawa da sojojin da suka kwace mulki a Niger na dada gamuwa da turjiya. Za kuma aji cewa wani babban taro na yan jarida da ake yi a Yaounde babban birnin kasar Kamaru ya ce kafar rediyo ce ta fi tasiri a nahiyar a jerin kafafen yada labarai. Sannan za a ji yadda tsadar makaranta ke barazanar hana yan koko ƴaƴan talakawa shiga jami'o'in gwamnati a Najeriya kuma kammala karatu a jami'o'in. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Juma'a, assalamu alaikum. Da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Rundunar sojan Niger ta yi barazana kashe hambararren shugaban kasar Mohamed Bazoum idan kasashe makwabta suka yi yunkurin shiga tsakani na soji don maido da mulkin sa, in ji wasu jami'an kasashen yammacin Turai. Rahotanni sun ce wakilan gwamnatin mulkin sojan sun shaida a mataimakin sakatare harkokin wajen Amurka Victoria Nuland a ziyarar ta kai kasar a wannan makon za su kashe Bazoum idan har aka yi yunkurin shiga tsakani da kasashen waje. Kamar yadda wani jami'in soji na yammacin duniya ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Associated Press halin da ake ciki. Wani jami'in Amurka ya tabbatar da wannan batu, wanda kuma yake magana kan yanayin ba sai an bayyana sunansa ba, saboda ba shi da izinin yin magana da manema labarai. Kamar yadda AP ta rawaito. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga sojojin da suke juyin mulki a Niger da su tabbatar da tsaro da lafiyar hambararren shugaban ƙasar Mohamed Bazoum da iyalansa da kuma wasu da ake tsare da su ba bisa ƙa'ida ba. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta kuma buƙaci sojoji da su nuna cewa suna mutunta muhimmancin haƙoƙin bil'adama ta hanyar sakin waɗanda ake tsare da su ɗin ba bisa ƙa'ida ba, su kuma yi gaggawar miƙa mulkin demokaraɗiyya ga farar hula. Hambararren shugaban jamhuriyar Niger yana tsare a gidansa tun bayan da jami'an tsaro a fadar shugaban kasar suka karɓi mulki a ranar 26 ga watan Yuli. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama Human Rights Watch ta ce ta tattauna da Bazoum da likitansa da kuma lauyansa, har ma da wani tsohon mai bayar shawara kan harkokin sadarwa da kuma wani abokinsa a ranakun Laraba da Alhamis. An saki tsohon shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma karkashin wani shirin afuwa a yau Juma'a bayan ya miƙa kansa ga wani gidan gyara hali da ke lardin KwaZulu-Natal da ke mahaifarsa. A shekarar 2021 ne aka ɗaure Zuma na watanni 15 a gidan yari bisa zargin cin hanci da rashawa, amma ya shafa watanni 2 kacal a ɗaure. An sake shi bisa dalilai na rashin lafiya. Fitowar tasa ta yau Juma'a za ta iya mayar da shi gidan yari don kammala wa'adinsa, amma maimakon haka sai aka yi masa afuwa, wanda hakan ya sauƙaƙe masa ya kammala sauran hukuncin da aka yanke masa. Shirin afuwar wanda shugaban ƙasar Afirka ta Kudu na yanzu Cyril Ramaphosa ya amince da shi, an tsara shi ne domin rage yawan fursunoni da ke da ƙarancin haɗari a Afirka ta Kudu.
To an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo maku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan ƙasar ke daɗa bayyana rashin amincewarsu da shirin kungiyar ECOWAS na yiwuwar ƙaddamar da yaƙi kan sojojin da suka juya mulki a jamhuriyar Nijar, muddin dai suka ƙi maido da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ita kuma kungiyar ta ECOWAS ke daɗa yin kashedi. Daga babban birnin tarihin Najeriya Abuja, ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Direct the committee of the chief of defense staff to activate the ECOWAS standby force.
Shugaban hukumar gudanarwa na kungiyar ECOWAS Omar Ali Toure ke bayyana cewa an umarci kwamitin manyan hafsoshin mayakan kasashen ECOWAS da sada hancin sojojinsu su zamto cikin shirin kota kwana don yiwuwar dawo da tsarin demokradiyya a kasar Niger. Ganin duk lokacin da wata hidimar ECOWAS ta taso, Najeriya ce ke yin uwa da makarbiya ta hanyar ɗaukar nauyin kusan dukkanin ɗawainiyar. Tuni kuma wannan matsayi na ECOWAS ke shan suka da Allah wadai. Tsohon gwamnan jihar Abia, Sanata Oji Uzo Kalu, ya ce bai kamata Najeriya ta goyi bayan ECOWAS wurin yin amfani da karfin soji a kan kasar Niger ba. Yana ci gaba da cewar bai kamata koda sojan Najeriya ɗaya ya mutu a wurin yaƙi a wata ƙasa ba. Sanata Oji Kalu ya ce kyautuwa yi sojojin juyin mulkin Niger a ba su wani wa'adi na musamman da za su sake mai da kasar bisa turbar demokradiyya, kuma ce za a tsiri wani yaƙi. Yana mai cewar yaƙi an san lokacin da za a fara shi, amma Allah ne kadai ya san lokacin karewarsa. Tuni dai wasu gungun lauyoyi masu fafutuka a Najeriya suka gurfanar da kungiyar ECOWAS a gaban kotu. Barista Hamza Nuhu Dantani na daga cikin gungun lauyoyin da suka kai wannan kara.
Ki makasurin abin da ya sa muka kai wannan kara zuwa kotun ECOWAS kuma kotu mai alfarma shine su tsaida niyyan da ko kuma hukunci da shugabannin ECOWAS suka dauka na afkawa yaki a Niger. Saboda idan sun afka ma Niger, lalle zai shafi cikin arewacin Najeriya da muka hada boda, to zai shafe mu matuka, officially abin da ya shafi harka na kasuwanci da kuma kana zamantakewa da akwai mutanen mu da yawa da suke gudun hijira ta Najeriya. Mutanen Najeriya suka ba su mafaka.
Ka su ma wasu gungun ƴan boko a Najeriya ana yin Allah wadai da matakin karfin sojin, suna cewar ayi kafa kafa da taka tsantsan. Farfesa Bola Akinterewa da ke zama tsohon Director General na cibiyar nazarin al'amuran kasashen wajen Najeriya ke cewar amfani da karfin soji don sayo gwamnati kana magana ne akan canza gwamnati ba bisa tsarin mulki ba. Amma yanzu suna son amfani da karfin soji don sayo gwamnatin mulkin soji a kasar Niger. Matsalar anan shine gwamnatin Niger ta soji ce da ake son canzawa, ai talakawan kasar na goyon bayanta. To yanzu in za a je a sauya ta, muradin wane ne ake son karewa? Kaga wannan tufka da warwara kenan.
You want to protect the interests of government to the detriment of the interests of the people?
Kalaman tsohon Director General na cibiyar nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa ta Najeriya, Farfesa Bola Akinterewa. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Gasar filu da cigaban labaran duniya.
Jiya Alhamis ne kasar Iran ta tabbatar da cewa ta mayar da wasu fursunoni Amurkawa biyar da ke gidan yara zuwa ɗaurin talala bisa yarjejenin musaya biliyoyin daloli da Koriya ta Kudu. Al'amarin da ya zo a daidai lokacin da Tehran ta kwashe watanni tana nuna cewa a shirye take ta yi musaya fursunoni da Washington. A ƙarƙashin yarjejeniyar da wata ƙasa ta uku ta shiga tsakani, za a saki Iraniyawa biyar da aka ɗaure a Amurka, sannan kuma za a saki kuɗaɗen Iran da aka riƙe a Koriya ta Kudu a kai su Qatar, inji Tehran a cewar kamfanin dillancin labarai na IRNA. Iran ta ce yarjejeniyar da Amurka ta shafi tsakanin dala biliyan 6 zuwa biliyan 7 da ake riƙe da su sakamakon takunkumin da aka ƙaƙaba mata. Kasar China ta gano wani ɗan ƙasarta da ake zargi da yi wa hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA leƙen asiri, kamar yadda gidan talabijin ɗin ƙasar ya bayyana a yau Juma'a, inda ya bayyana irin ganganci da haɗarin da ke ciki a ce ɗan ƙasarta yana yi wa wata ƙasar waje irin wannan aiki. Ɗan asalin ƙasar ta China mai suna Zeng,
wanda ya yi aiki da wata kungiyar masana'antar soji da wani jami'in hukumar leƙen asiri ta CIA da ke Italiya ne ya ɗauki ma'aikacin aiki, in ji gidan talabijin na ƙasar China a wannan rahoto. Kungiyar masana'antu ta soji ta ce ta aika da Zhang zuwa Italiya ne don ƙarin karatu, kuma ya saba da wakilin na CIA. Ta hanyar liyafacin abinci da tafiye-tafi zuwa wasan opera, su biyun sun haɓaka dangantaka ta kurkusa, inda Zhang sannan a hankali jami'in na CIA ya sauya masa tunani, a cewar rahoton na talabijin. Daga ƙarshe, ofishin hukumar da ke sa ido kan kayayyakin da ake sayarwa na Hawaii OCP ya dakatar da dukan farashin kayayyaki a tsibirin na Maui, wurin da gobarar daji ta kashe aƙalla mutane 55. Jami'ai sun ce ana son ran adadin waɗanda suka mutun zai ƙaru, aƙalla mutane 1000 ne suka ɓata. An tsara dakatar da farashin zai fara aiki aƙalla har zuwa ƙarshen wata. OCP ta ce a cikin wata sanarwa, sai dai idan an soke ko an mai gurbinta da wata sanarwa gaggawa ta daban. Dakatawar yana nufin cewa dole ne a sayar da kayayyaki a farashin da suke kafin faruwar bala'in. Kayayyakin da wannan mataki ya shafa sun haɗa da abinci da ruwa da ƙanƙara da fetur da man girki da batira da janareta da kayayyakin kiwon lafiya da kuma kayayyakin gini, a cewar OCP.
Ka gaida Satul Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Ma'aikatan yaɗa labarai ko 'yan jarida daga sassa daban-daban na Afirka da ke taro a Yaounde babban birnin ƙasar Kamaru sun lura cewa kafar rediyo ita ce a sama da duk wata kafar yaɗa labarai a nahiyar. Suna masu cewa kafar yaɗa labarai ta zamani ta gaza kaiwa ga kimanin kashi 45 cikin 100 na mutanen Afirka. Ga Hawwa Sharif da rahoton Maki Edwin Kenzagi da ta fassara, za kuma ta karanta.
Ma'aikatan yaɗa labaran da ke Afirka sun ce mutane miliyan 600 ne daga cikin mutane fiye da biliyan 1.3 ke iya samun intanet a nahiyar. Haka kuma koda sun samu ma, za ka tarar da ƙyar ake hawa, in ma dai ko tafiyar hawainiya a intanet ɗin ko tsadarsu ga mafi yawan al'ummar nahiyar da ke fama da talauci da yunwa. Ma'aikatan yaɗa labaran daga ƙasashen Afirka sama da 45 da ke taro a Yaounde a makon nan sun ce har yanzu kafar rediyo ita ce kafar sadarwa mafi aminci, sauƙi da tabbas wajen samun muhimman labarai. Daga cikin mahalarta taron na Yaounde har da John Omo, sakatare janar na ƙungiyar ma'aikatan sadarwa ko ATU a taƙaice, ya ce har yanzu kafar sadarwar rediyo ita ce sama da duk wata kafar sadarwa irinsu talabijin, intanet, jaridu da kafafen sada zumunta na zamani. Omo ya ce taron na Yaounde na nufin sanar da abokan hulɗa Afirka na ƙetare cewa watsi da kafar sadarwar rediyo ta hana mafi yawan al'ummar nahiyar samun wani muhimmin abu na ci gaba.
We are going with a view to ensuring that we send proposals that are meant to help Africa. We have several.
Omo ya ce za mu tabbatar da mun aike da tsare-tsaren da ke da manufar taimakawa Afirka. Muna da wurare da dama a nahiyarmu da har yanzu ba su da kafar sadarwa ta zamani. Alhali kafar sadarwar rediyo ita ce ainihin abokiyar rayuwa. Idan aka ce ba rediyo, ba yadda za a iya isar da wani sako ga al'ummu da ke karkara.
Kuma ya ce rediyo na sada masu saurare da al'ummarsu a lokutan afkuwa wani bala'i ko na gaggawa. Lamarin da ke yawan faruwa a Afirka, kafar rediyo na ɗaya daga cikin muhimman kuma ingantattun kafar isar da sakonnin gargaɗi a wuri-wuri. Ma'aikatan yaɗa labaran sun ce tasirin amfani da intanet a Afirka a shekara ta 2023 yana tsakanin kashi 30 daga cikin 100 zuwa kashi 43 daga cikin 100, wanda ya yi ƙasa da adadin a duniya na kusan kashi 70 daga cikin 100. Ma'aikatan yaɗa labaran suka ce za su samo ƙananan tashoshin yaɗa labarai na FM a Afirka ba tare da wani tarnaƙi ba. Ƙungiyar masu yaɗa labaran ta ce yawan mutane da suka aminta kuma suke dogara da bayanan da suke samu ta kafar rediyo na ƙaruwa, kamar yadda yawan al'umma ke ƙaruwa. ba tare da ƙara cikakken bayani a kai ba. Ƙungiyar ta ATU a takaice ta ƙara da cewa ƙarin na nufin cewa akwai ƙarin nauyi akan ƙananan tashoshin yaɗa labarai na FM. Rene Emmanuel Sadi ne ministan sadarwa kuma mai magana da yawun gwamnatin Kamaru ya ce rediyo na nan a matsayinta ta kafar sadarwa da 'yan Afirka suka aminta da ita. Kuma gwamnatocin Afirka ba za su hana 'yan ƙasarsu amfani da wannan kafa ta sadarwa ba.
Sadi ya ce bai kamata a hana mafi yawan 'yan Afirka da ba su da intanet samun labarai ba da damar yin muhawara akan al'amuran tattalin arziki, siyasa, tsaro da al'amuran siyasar duniya. Ya ce ya kamata Afirka ta samu matsaya ɗaya da yin magana da murya ɗaya a yayin babban taron ranar sadarwa ta duniya da za a yi a Dubai a ranakun 20 ga watan Nuwamba zuwa 15 ga watan Disamba shekarar da muke ciki ta 2023.
Ana gudanar da babban taron ranar yaɗa labarai na duniya ne a duk bayan shekaru 3-4. Mahalarta na nazari da sauya fasalin tsare-tsaren rediyo wanda alhakin hakan ke ga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan yadda ake amfani da kafar rediyo da alƙibla da tauraron ɗan adam da ake aiki da shi zai bi. Ana samar da sauye-sauyen ne bisa ga tsari da aka yi da amincewar cibiyar kafafen yaɗa labarai.
A gaida Hauwa da rahoton Moki Edwin Kenzeka. Sai kuma batun matsalar karatu a Najeriya. Ga alama dubban ɗaliban da ke karatu a jami'o'in gwamnatin tarayyar Najeriya na fuskantar barazanar fita daga makaranta ba tare da kammala karatunsu ba, biyo bayan ƙarin kuɗin makaranta da ya gagari galibinsu. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoton.
A ƙarƙashin sabon tsarin, kusan naira 300 kowane ɗalibi zai biya kuɗin karatu na shekara, wanda a baya ake biyan ƙasa da naira 50,000. Wannan batu na ƙarin kuɗin karatu na ɗaya daga cikin abubuwan da suka haifar da takaddama tsakanin gwamnatin Najeriya da malaman jami'o'i mallakar gwamnatin, inda malaman suka kwashe sama da watanni 8 suna daka yajin aiki, al'amarin da ya kai su har ga gurfana a gaban kuliya. Yayin da wa'adin biyan kuɗin karatun ke cika a Alhamis ɗin nan, rahotanni na nuni da cewa adadi mafi yawa na ɗaliban jami'ar Bayero ta Kano ba su kai ga biyan kuɗin karatunsu ba, al'amarin da ke barazana ga makomar karatun nasu. Malam Sadi Salisu guda ne cikin iyayen ɗaliban da ke karatu a jami'o'i mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya.
Matsalina na uba wanda 'ya'yana suke cikin jami'o'i da polytechnic na tarayya, ba a kira ga gwamnatin tarayya ta yi gaggawar cire wannan bala'i. A cikin matsala ba ake ciki, abinci so ɗaya ake ci a wuni, abinci a cikin awa 24 so ɗaya ake ci. Saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayya da dattijan ƙasar nan da su sa baki da 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisar sanatoci da sauran duk wanda ya isa ya faɗa.
Yayin da wa'adin rufe rijistar ɗalibai na bana a jami'ar Bayero Kano ke cika, ƙungiyar tsaffin ɗaliban jami'ar lokacin tana ƙarƙashin jami'ar Muhammad Bello ta Zaria ta shiga tsakani. Dr. Gwani Umar Faruk shine shugaban ƙungiyar na ƙasa baki ɗaya.
Hankalinmu ya tashi ƙwarai da gaske da muka samu labari cewa ɗalibai da dama a jami'ar Bayero ɗin nan ba za su iya ci gaba da karatunsu ba saboda ƙarin kuɗi da aka yi daga 30,000 zuwa 260,000. Iyaye da dama wancan ma da ake biya ba sa iya biya. To wannan ya tayar mana da hankali, kuma ma musamman waɗanda suka fita mana da hankali su ne matan da suke harkar aikin likita, waɗanda iyayensu da dama can ma da kyar suke iya biya sai an yi karo balle kuma yanzu. To shi ne muke kira ga hukumar jami'a da ta ɗaga wannan lokaci na biya da wata guda. Za mu yi ƙoƙari yanzu mu kira ga gwamnoni na jihohi da su taimaka waɗannan ɗalibai. To in ba a ƙara lokaci ba, gwamnonin da muke so mu kira idan an rufe kaga ba za a samu damar biya wa waɗannan yara ba.
Baya ga ƙarin wa'adin, ƙungiyar tsaffin ɗaliban jami'ar ta Bayero na muradin mahukuntan jami'ar su amince da tsarin biya daki-daki domin iyayensu samu sukunin biya saboda rashin baiwa ɗaliban dama su ci gaba da karatunsu babbar barazana ce.
Yanzu idan aka bar yaran nan ba su ci gaba ba, wannan fushin ba zai wa al'umma alheri ba. Za ka gani in ba a sa ba kwacen waya sai ya ƙaru, harkar shaye-shaye, harkar ta'addanci suna ma karatun ya aka ƙarke. Kira muke ga gwamnatin tarayya da lalle-lalle ta biya wa ma ɗalibai wannan kuɗi a wannan zango da za a shiga har sai ta shirya abin da take so ta yi game da rance da take magana.
Imanin wata guda da dawowa sabon zangon karatun a galibin jami'o'in Najeriya cikin su kuwa har da jami'ar Bayar Kano. Sai dai da yawa daga cikin ɗalibansu har yanzu ba su yi rijista ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To gaida Mahmud, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai duba ziyarar da mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka ta wucin gadi Victoria Nuland ta kai jamhuriyar Nijar. A yunkurin da Amurka ke yi na ganin ta shawo kan rikicin shugabancin da ya biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. Yau ma batun da za mu maida hankali a kai kenan a wannan mako a shirin na Duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a ranar Litinin din da ta gabata ne, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai rikon kwarya Victoria Nuland ta kai ziyara jamhuriyar Nijar a wani mataki na baya-bayan nan da Amurka ta dauka na ganin an sasanta rikicin juyin mulkin da aka yi a kasar. Ita dai Nuland ta shahara wajen wakiltar Amurka a fannin shiga tsakani a samu maslaha a duk rikicin da ya shafi juyin mulki.
The secretary asked me to make this trip, as you may know, I was in the neighborhood last week.
Nuland kenan take cewa sakataren harkokin wajen Amurka ya umarce ni da na kai wannan ziyara saboda muna so mu yi magana ta hakika da mutanen da ke da hannu a wannan kutse da aka yi wa tsarin demokradiyya, don mu ga ko za a iya sasantawa ta hanyar diplomasiya idan har muka samu damar bude hanyar tattaunawa. Ziyarar ta Nulan wacce ta wakana kwana guda bayan wani wa'adin mako guda da kungiyar ECOWAS ta saka wa shugabannin sojin Nijar da su mai da tsarin mulkin demokradiyya su kuma saki shugaba Muhammadu Bazoum ko su dauki matakin soja a kansu, wa'adin da ya cika ba tare da sojojin sun mika wuya ba.
And also to make absolutely clear what is at stake in our relationship.
Nuland ta ce ziyarar ta kunshi fitowa karara mu faɗa musu cewa matakin da suka dauka zai shafi alaƙar taimakon da muke ba su ta fuskar tattalin arziki, wanda ba mu da zaɓi illa mu janye su bisa tsarin doka idan har ba a maido da tsarin demokradiyya ba. A makon da ya gabata, Amurka ta janye wasu daga cikin tallafin da take baiwa Nijar, inda shugaba Joe Biden ya ce matakin na wucin gadi ne. Kasashen duniya, kungiyoyi da dama daga sassan duniya na ta shiga tsakani domin ganin an sasanta bangarorin da ke takaddama kan juyin mulkin na Nijar, waɗanda masu tsaron fadar shugaban ƙasar suka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Nuland dai ba ta samu ganawa da General Abdurrahman Tchiani ba, jagoran juyin mulkin, amma ta yi tattaunawar sawa'i da dama da wakilansa ƙarƙashin jagorancin General Bamu.
I will say that these conversations were extremely frank and at times quite difficult.
Tace za a iya cewa ganawar an yi ba tare da boye-boye ba, kuma ta kasance mai sarkakiya. Mu dai burinmu shine a samu a yi sulhu ta hanyar tattaunawa, kuma abin ya citira. Sun kuma jajirce kan matsayinsu wacce ba ta karkashin tsarin dokar kasar ta Nijar. Ba zan boye muku ba, abin babu sauki.
We kept open the door to continue talking. But again, it was difficult today, and I will be straight up about that.
Har yanzu Bazoum da mai ɗakin sa da kuma ɗansa na tsare a hannun masu juyin mulkin. Kuma rahotannin baya-bayan nan na cewa abincin da yake ci ya kusa ƙarewa, yayin da yake ci gaba da zama a wani mummunan yanayi kamar yadda kamfanonin dillancin labarai suka rawaito. Duk da cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sha ganawa da Bazoum a lokuta da dama, Nuland ta nemi da haɗa ta da shi a wannan ziyarar da ta kai, abinda ya citira a cewar ta.
Also, we asked before we arrived and throughout the day for an opportunity to meet with President Bazoum.
Tace sannan kafin mu isu kuma cikin daukacin yinin ranar mun nemi a bamu damar mu haɗu da shugaba Bazoum don mu ji ra'ayinsa kai tsaye da cewa mun yi magana da shi ta waya tafu amma ba a bamu wannan dama ba mun kuma nemi da tallafa masa ta fuskar lafiyarsa da halin da yake ciki na rashin samun ababen more rayuwa saboda yana karkashin daurin talala da shi da mai ɗakin sa da ɗansa muna fata waɗanda ke da alaki za su duba wannan bukata a nan gaba cikin makon da ya gabata jagoran dakarun da suka yi juyin mulki General Chiani ya ki sauraron wakilan ECOWAS da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kungiyar tarayyar Afirka ta AU sai dai a ranar Laraba da ta gabata ya gana da sarkin Kano na 14 Muhammadu Sunusu na biyu wanda hirar da ya da manema labarai shi ziyarar da ya kai jamhuriyar Nijar ta gashin kansa ce ko da ke bayan komawar shi Najeriya ya yi wata ganawar sirri da shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda shine shugaban kungiyar ECOWAS kungiyar ECOWAS ta yi zama na biyu a Abuja a ranar Alhamis inda mambobinta suka taru don tattauna mataki na gaba da za su dauka bayan bujurewa wa'adinsu da sojojin na Nijar suka yi masu sauraro baki daya abinda ya sauwaka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin wakilinmu a Yamai Suleiman Barma da kuma Julie Letters Gresham da ta hada shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaishe ka yanzu kuma ga ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja a jihar Kogin Najeriya inda suka haɗa gwiwa suka ce salam VOA Hausa. Muna ganin rashin tantance ragowar ministocin da 'yan majalisar dattawa ba su yi ba abin mamaki ba ne musamman ganin cewa wasu su ba sa rasa tabo tare da su. Tun farko kamata ya yi a ce hukumar EFCC ce za ta fara tantance duk wani wanda za a naɗa mukamin minista ko ma wani mukamin gwamnati kafin ma a tura sunansa zuwa majalisa. Fatan mu dai Allah ya sa waɗanda aka riga aka tantance ba a yi kitso da kwarkwata ba. Sai sako na gaba da ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madakin jihar Bauchin Najeriya ya ce salam VOA Hausa haƙiƙa kwana cikin shiri don kai yaƙi ƙasar Nijar da ƙungiyar ECOWAS ke yi abin tashin hankali ne matuƙa. Don haka muna kira ga ɓangarorin biyu da akai zuciya nesa a hau teburin tattaunawa. Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a nahiyarmu ta Afirka da duniya baki ɗaya. Amin. Sai sako na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce Najeriya kenan a yayin da talakawan ƙasar ta ke ƙara tsunduma cikin kogin talauci su kuma 'yan majalisun ƙasar batun kuɗin more hutu suke yi tabbas wata shari'a sai a lahira. Sai sakon Babangida AA Dogo Zurmi da ke jihar Zamfara Najeriya ya ce VOA Hausa ku bani dama in isar da wannan sakon nawa ga mahukunta jiharmu ta Zamfara da na ƙaramar hukumar Zurmi. Shin yaushe za ku gyara mana wutar lantarki? Yanzu haka cikin shekara ta biyu muke ba tare da mun ga hasken wutar lantarki ba a cikin garin Zurmi saboda manyan mutanen garin Zurmi sun tare abinsu a gusau babban birnin jiha. Shi yasa ba su damu da matsalar wutar lantarki ba. Dama an ce dutsen cikin ruwa bai san ana rana ba. Sai sako na gaba kuma na ƙarshe wanda ya fito daga mata masu haɗin gwiwa Jamila da Fatima tan Ado Salaci Goma ga Annabi Rijau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciya Wacakal suka ce salam VOA Hausa. Muna son jan hankalin kungiyar ECOWAS da ta sauya tunani game da batun ɗaukar matakin soji a Nijar saboda ko ba komai a yi tunanin ran shugaba Muhammad Bazoum. Kada fa a je garin gyaran gira a rasa ido. Ta ba su taro sai a ci gaba da aiko mana saƙonni masu ma'ana cikin rubutu mai kyau.
A gaishe ki. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumal wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Des Damutan Habasha da kuma injiniyan mu na yanzu Ni Ibrahim Kalama Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.